الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. منا الله سبحانه وتعالى godiya da kawo wannan lokaci dan ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma. Har yanzu muna cikin surah al-baqara. Zamu tashi fadan Allah subhanahu wataala: kutiba alaykum idha hadara ahadukum al-maut in taraka khayran liwasiyyah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موسى جرفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.
الله سبحانه وتعالى كتب كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. الله كيف كتب كتب عليكم للي أنفر لن تامكو عليكم زواجيكم إذا حضر أحدكم الموت idan mutuwa tazo ma dan uwanku idan mutun yana bisa gadan asibiti ko yana rashin lafiya ta mutuwa in taraka khairan idan ya bar wani alkhairi alkhairi na wurin dukiya ake nufi alkhairi dukiya ake nufi kuma idan mutun yana rashin lafiya Allah ya farlanta mana cewa ya bar dukiya to ya rubuta wasiya mun fahimta kalma alkhair warare da dama Allah ya faɗa cikin alqur'ani yana nufi alkhairi kamar da yana nufin dukiya kamar da Allah subhanahu wataala yake cewa laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha wama tunfiqu min khairin fali anfusikum kaga wama tunfiqu min khairin du abinda kuka ciyar na alkhairi na dukiyarku fali anfusikum la da tana zuwa ga kanku kun yi ne dan kanku to nan wurin Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa an farlanta mana kutiba ana nufi da furida an farlanta mana wajibi ne ga kowane dan adam idza habar ahadukum al-maut da sharadi cewa duk wanda yake ganin cewa lokacin shi ya matso in taraka khairan in ya bar dukiya al-wasiyya ya dage rubuta wasiya lil walidaini ga mahaifa wal aqrabina da makusanta dangi magadayya ko kannai بالمعروف اما كما اذن تو وصيه da mutun zai rubutawa ka ta wace iyaka yayi ta bakin gurgudu haqqan alal muttaqin Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wannan haƙi ne gaskiya ne amma ga masu tsoron Allah to zamu ga cewa wannan aya aya ce muhakkama aya ce wadda wasu malaman sun ta yi cewa angu an shahi hukuncinta. Saboda wannan tana karantar da mu yin wasiya ga mahaifa da makusanta. Farkon kafin a saukar da aya ayoyin da suka karantar da rabon gado, idan mutum za ya rubuta wasiya, to yana rubuta wasiya ne cewa mahaifan shi a ba su dukiya gaba ɗaya, kafin a ba su a raba su hudu a ba ƴaƴan shi, ƴaƴan da ka haifa ana ba su rubu'un dukiya. Mun fahimta, ɗaya bisa hudu a raba dukiya su hudu, sai a ba su ɗaya, sauran kason uku wa suke kwashewa sai ka rubuta wasiya cewa mahaifa su za su kwashe wannan duka gaba ɗaya. Mun fahimta, to sai musulunci sai Allah subhanahu wataala ya saukar da ayoyi suka zo suka shahe wannan hukuncin. Allah ya ba kowane mai kaso kasan shi. Yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhihi al-unthayayn. Allah yake cewa muna muku wasiya game da ƴaƴanku da kuka haifa, in za ku bar musu gado a ba kowane ɗan adam, lidhakari mithlu hadhihi al-unthayayn, ɗan adam namiji ana ba shi kaso ɗaya, kaso biyun mace, za a raba su uku, in mace da namiji ne kabari za a kasa su su uku, namiji ya kwashi biyu, mace ta kwashi ɗaya, shine lidhakari mithlu hadhihi al-unthayayn. Allah subhanahu wataala ba da ya kasa kowane ɗan adam aka ba shi kasan shi. Da aka zo ga mahaifa, da can wasiya ake ma mahaifa a rubuta cewa rabin sauran dukiya su kwashi, sai waccan aya ta zo ta nuna cewa su mahaifa ɗaya bisa shidda ake ba su idan ya zanto akwai ƴaƴa. Wali abawayni li kulli wahidin minhumas sudusu in taraka sunni ma taraka in kana lahu walad, idan sun bar ƴaƴa to za a raba dukiyan nan so nawa, so shidda su kwasu kaso ɗaya su mahaifa, an hidda mahaifa banda su. Mun fahimta, amma da sharadi in akwai ƴaƴa, in baya da ƴaƴa mai wanda mai dukiyai to sai a ba su ɗaya bisa uku, sai su ɗauki ɗaya bisa uku. In kuma suna da ƴan uwa, shi wanda za a cingana yana da ƴan uwa wanda suna iya hana mahaifa su kwashi ɗaya bisa uku, sai su koma matsayinsu na da, shine ɗaya bisa shidda. Mun fahimta, kowane ne aka ba shi kasan shi. To wannan aya da ta ba kowa kasan shi, kenan wasu malaman suka ce an goge wannan hukunci, ba a ma uwaye wasiya. Mun fahimta, sannan kuma ɗa ba a ba shi ɗaya bisa huɗu, shi ke kwashe rabin sauran dukiya. Mun fahimta, shi ne ke cin gado da tasiri, shi ne wanda in aka zo za a raba gado kowa a ba shi kashan shi, yana nan yana jira abinda ya saura shi zai kwashewa gaba ɗaya. Wannan shi ne kashan namiji, kasan ɗa namiji, kasan ɗa namiji. In aka gama ba kowa rabon da Allah ya ce a bashi, to sauran dukiya sai kwashe ta gaba ɗaya. To wasu malaman suka ta cewa waccan aya ta goge wannan aya, wannan aya ana karanta ta amma hukuncinta ya bar aiki. Abinda ke ƙara haka, wanda ke ƙara tabbatar cewa wannan aya hukuncinta ya bar aiki, cewa wanda duk yake cin gado ba a rubuta mai wasiya, ba a rubuta wasiya da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la wasiyati lil waris, duk wani wanda aka san cewa yana cin gadon ka, to ba ka rubuta wasiya ka ce a ba shi kaza cikin dukiyarka. A'a, Allah ya riga ya raba mai kaso cikin gado, za a ba shi gado, ba za ka ba shi wasiya ba. Wasiya ba ta zuwa gare shi, ba ta inganta zuwa gare shi. Mun fahimta, wata wasiya kamar da muka sani wasiya kala-kala ce. Wasiya tana zama wajibi, tana zama haramun, tana zama mustahabi, kala uku ce. Mun fahimta, wasiya wajibi ce ga wanda ake bin shi bashi, ko kuma yana da wasu haƙoƙin mutane gare shi, to wannan wajibi ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa game da wannan, kada mutum ya yi kwana biyu la yabisi laylataini, kada ya sake yi kwana biyu face wasiyar shi tana ƙalƙashin matashin kanshi, ya sauri sauri ya rubuta wasiya. Ana bin ka bashi, kai sauri ka rubuta wasiya, kamar da hadisin Abdullah ibn Umar ya faɗa, in akwai wasu haƙoƙin wasu mutane sun baka ajiya, to kai sauri ka rubuta wasiya, dukiya kaza ba taka bace ba. In kuma kana gadin wasu maƙudan kuɗi na mutane ne, amma riƙo ne kake, ajiya ce kake, to sai ka rubuta kasuwancin da aka ga ina yi wa kuɗaɗen mutane ne, ka rubuta ka aji. Mun fahimta, Annabi ke cewa kada mutum ya saki yayi kwana biyu face wasiyar shi tana nan rubuce, ya aje ta, kowa ya san dukiyar wani in yau Allah ya karɓi ranka an san ba ta ka bace ka hita in gane sai wasiyya da ta zanto haramu wasiyyar da mutun zai rubutawa ya bar wasiyya a mishi wani abu wanda haramun ne ko a gina mishi gidan haramu abinda za ka aikata haramu ko ka rubuta wasiyya cewa cikin ƴaƴanka da wani da wani ka saki su ci gadanka saboda abinda suke maka saboda abinda suke bata maka rai to ba haramun ne ba ma ta ka bace duke kana mutuwa ta haita daga hannunka wannan wasiyya ko ka rubuta ta kace banda wani da wani ka su ci gadanka wannan wasiyya ba tai ko ka rubuta ta ga banza ne duke ba ta ka bace kuma wancan gadan Allah ne ya rubuta da shi rabon gado Allah ne ya faɗa a ba wani ba kai ke ba da hawar ta kace banda wani mun fahimta sannan ka ba ka rubuta wasiyya kace mace wance saboda bata mun rai da take kada ta ci gado na ko kuma ka sake ta mun fahimta ba ka sakin ta kana cikin magagi mutuwa ka hudu waki kace ka sake wance ba ta saku ba kuma wannan gado hita ce shi ba naka bane ba ba ka iya hanawa to wannan duk wasiyya ce wanda duk bata halitta ba mutun yayi ta mun fahimta akwai abubuwa da dama wanda mutun yaje ya karatu bai halitta ba abin da muke yi ba ka ga wani dan yana bata muka rai sai kace wani gaba daga nishi har abada ko gurin gabari na ko gurin gawa ta kai su ko kuma dangi sai ku ce to an rubuta wasiyya an ce kaka zo sai ya mutu sai yana cikin kabari ya zama kasa yanzu ya hada ku hada ya bar ku sun nuna kuna hada to wannan wasiyya ita ma ba a cika ta mun fahimta to sai wasiyya ta uku ta karshe ta ce mustahabbi wanda wani ga kokarin da yake yi cikin dukiya ta a bashi kaza to wannan dole a bashi mun fahimta ko kuma wani nayi wasiyya cewa a bashi kaza zai je yi mini aiki kaza na alkhairi ko a gina mini masallaci ko a gina mini rijiya ko a mini kaza to duk wannan wasiyya idan mutum ya yi niyya zai wani aiki alkhairi ya taimaka ma wasu ko ya yi ma wani abu na alkhairi to yana iya rubuta wasiyya amma ita ma da sharadi ita dukiyar da zaka rubuta ka ta wuce ɗaya bisa ukun dukiyarka mun fahimta ba ka ce ka rubuta wasiyya dukiyarka gaba ɗaya ƴaƴanka su yi su nemo ma kansu ni ma ni na nemo ma kaina su yi su nemo ma kansu ba su da ko dala cikin dukiyar ta wannan baya mun fahimta ɗaya bisa uku a kasa dukiyar su uku a baya da ɗaya cikin dukiyarka gaba ɗaya wannan ma wasu malaman suna ta sun ta cewa ta yi yawa hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ziyarar Sa'ad bin Abi Waqqas ya iske shi yana cikin magagin ciwo sai ya tambaye shi an Sa'ad ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya annabi Allah da ni Allah ya mana wadata ta dukiya kuma ba wanda zai cin gado na sai ai yarinya ɗaya ga tana zan iya wasiya da rabin dukiya ta gaba ɗaya a bar mata rabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a sai ya ce za a iya raba su uku a bar mata kaso biyu in ba da ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sulus as-sulus khasir ya ce wannan ma yayi yawa amma daga nan annabi ya ce mai a'a ba ya ce wannan ma yayi yawa kaga wasu suka kalli wannan kalma da annabi ya ce ta yi yawa kaga ai bai ce ba kaka yi to wannan ta yi yawa din sai malaman suka ce a'a mai da ta ɗaya bisa hudu wasu kuma suka ce tunda annabi bai ce ma a'a ba to ya halitta kai mun fahimta wannan su ne wasu wayoyi guda uku wanda ya halitta ka yi cikin dukiyarka ka yi wasiya in ma ta wajibi don ka hidda haƙƙinka ka kabar baya da ƙura kabar dukiya mutane suna ganin dukiya ka ce nan kawai ta mutane ce ai ta rigima kenan sai ka nuna cewa kaza da kaza ba naka bane ba wuri kaza da ake gani da wuri kaza da ba naka bane ba ka rubuta ka aje sannan kuma abin da aka san haramun ne to ka kai wasiyar shi mun gane to ita wasiya kamar yadda muka sani in kai ɗaya bisa uku to ya zanto kuma abin alkhairi ne kace ayi ɗaya bisa uku amma ya zanto abin alkhairi ne kace ayi yana da kyau kowane dan adam idan ya zanto yana son ya yi wasiya to ya sauri ya rubuta ta kada ya kwana biyu bai rubuta ta saboda bai san ajali ba kana nan kana niyya ina niyya za ni rubuta wasiya Allah ya dauke ranka to baka rubuta wasiyar ba akwai wani haƙi wanda baka bashi ba sannan wasiya kamar yadda muka sani dan adam idan Allah ya karbi ran shi akwai haƙoƙi guda hudu kan dangin shi kan musulmi dole su sauke su na farko daga cikin abin da ake fara yi kai tsaye shine a biya mai bashi mun fahimta wasu malaman suka ce a sai an je an mai wanka an mai likafani an binne shi sannan abu na biyu dake biyowa shine biyan bashi aka biya bashi sannan wasiya sannan rabon gado mun fahimta wannan tashihizi shine farko a mai wanka a je a binne shi da an dawo kai tsaye sai bashi wanda suka ce a bashi shine farko suka kalle hadisin Jabir wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana aka kawo gawa za ya mata sallah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tsaye za ya mata sallah sai ya tambaya shin yana da bashi wannan bawan Allah Annabi jama'a suka tambaya suka bari amsa suka ce yana da bashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu li sahibikum ku yi ma dan uwanku sallah ba ni ma sallah gawa ba ni magawar da ake binta bashi sallah sai wani sahabi ya daga hannu ya ce Annabi Allah na dauke wannan bashin zan biya sai Annabi ya juya ya mishi sallah to kaga wannan yana cewa biyan bashi shine harko wasu suka ce a shirya shi a mai wanka a kuma komai da komai a kai shi abin ne shi shine harko sannan a biya bashi sannan wasiya sannan ya zanto abin da ke biyawa bayan rabon gado Allah ke cewa faman baddalahu ba'da ma sami'ahu wanda ya canza wannan wasiyar da aka yi bawan Allah ya rubuta wasiya faman baddalahu duk wanda ya canza wannan wasiyar ba'da ma sami'ahu banda bayan ya ji wasiyar ka je wani ya yi wasiyar kaza sai ka zo ka canza fa innama ismu allazina yubaddilunahu zunubin da aka yi yana nan kan wanda ya wasiyar ya yi wasiya ya ce a cika mai kaza ko kuma masu kuɗin ciya sai kuka ce ba a raba gadon ba a biyan wasiya da kuɗin ku gadon ku ne to wannan zunubin na wannan bawan Allah da ake bi bashi yana koma gare ku mun fahimta ko kuma wasiya ce ya rubuta a bawa na kaza kaza kai kai kuma ku kuka ce ba a iba cikin dukiyar ku dukiya ta zama ta ku ba za a hidda wannan kuɗi ba a biya wannan wasiya to Allah ke cewa duk wanda ya canza wasiyar da aka yi faman baddalahu ba'da ma sami'a wanda ya canza wasiyya bayan ya ji wasiyya sai ya canza fa ismu allazina yubaddiluna zunubun wannan wasiyyar da wannan bawan Allah ya rubuta to tana nan ga wanda ya canza ta inna Allah samiul alim Allah mai ji ne kuma masani ne Allah yana ji lokacin da mutuna ya furta kuma ya rubuta Allah ya ji sannan kuma alimun yana sane Allah ba ya mantuwa mun gane in kuka yada takardai Allah ya sani in kuka ce ba ku badawa Allah na jin ku Allah ba abin da bai sani ba komai Allah ya sani kenan kai wanda kai wasiya ka riga ka hita bashi kaza da ake bin ka ka riga ka rubuta wasiya ga dukiya nan ka bari dole a hidda ta idan wasu suka ce ba za a hiddawa ba to wannan nauyin na haƙƙin wannan bashin yana ga wanda ya ce ba za a badawa ba Allah ke cewa faman khafa min musin duk wanda ke shi tsoron game da wanda ke yin wasiya janafan ana ganin cewa ba za a adalci ba au isman ko kuma a ga cewa zunubi ne zaye fa aslaha bainahum sai shirya yayi sulhu tsakanin wanda ya rubuta wasiya da wanda aka mawasiya to wannan Allah subhanahu wataala yake cewa fala ism alaihi babu zunubi gare shi mutum ne ya rubuta wasiya ga wanda aka mawasiya ga wanda ke rubuta wasiya ko wanda ya wasiya yana duniya wancan ma yana duniya amma sai rubuta wasiya cewa da wani ka a bashi gado sai kana gefe kai kuma sai ka ce wani ai wani ya cancanci gado ba a hidda shi saboda haƙƙin shi ne sai kai ka kawo shawara ta ce eh haka ne sai a gyara ko kuma ka rubuta wasiya a ba wani kaza sai aka ga ba a yi adalci ba cikin su to kai kuma da kake gefe sai ka bar shawara wannan wasiya da aka yi akwai rashin adalci wani ba ku gurin wani ga an tauye shi ba ku gurin wani ku hada su hada kai ka ba da shawara mai kyau sai a gyara mun fahimta ko kuma wani ya ba da wasiya cewa a gina mishi gidan haram sai ka ce wani in aka rubuta wannan wa idan aka yi aikata abin nan zunubin nan zai rika kai muka cikin kabarinka mu kuma abin tausayi ne muga dan uwan mu yana ana azabtar da shi sai a canza lokacin imani ya zo mai a canza mun fahimta shine Allah ke cewa fa ma khafa min musin jarfan duk wanda ke jin tsoron wanda yake wasiya sai aka ga bai adalci ba sai ka ba da shawara au isman ko kuma zunubi fa aslaha bainahum sai ka ba da shawara wala isma alai kai babu matsala gare ka mun fahimta wancan da ya canza zunubi zai hau kan shi kai kuma shawara ka ba da aka canza to kai kuma babu komai gare ka ga ai kai shawara ka ba da aka canza mun fahimta to in bayan mutuwan mai rubuta wasiya ne fa ai wannan wani zai iya tambaya wannan idan mai yana da rai ne yana rubuta ne kai aka shawarce ka ko kuma kai ka duba wasiyar sai ka zo ka ba da shawara a canza to in bayan ya mutu fa ne wa mun fahimta idan bayan ya mutu ne in abin zunubi ne ya ce a yi to wannan ko bayan ya mutu ka ku aikata saboda la da'ata fi ma'siyah ba a yin da'a wurin sabo duk Allah ne ya ba da umarni wanda ya wasiya ku cika mai wasiyar shi to nan ba za ka yin da'a ga wancan bawan Allah da ya adan a saba ma Allah mun fahimta amma yadda yayi ta da rashin adalcin shi haka ya ga dama kuma ya mutu ya bar ta haka nan sai kuka ga wannan ba ai adalci ba kai kuma kaga ku dangi kuka ga cewa in ba ku gyara ba in kuka aikata wannan abun za a samu matsala nan ma kana ai gyarawa dan gudun matsalar da za kake gudu kun fahimta tantan din shi ne da tantin shi sai ya ce abawa na miliyan kaza abawanci jika ɗari kaza to kaga rigima ce za a haɗawa ko ba haka bane ba sai ka bada shawara ina laihin ma in an ba shi miliyan biyu wannan ya ta bata miliyan guda da shawara dai mai kyau wanda ka san cewa bayan ran shi rigima ce za a haɗa ko wannan kuna iya gyarawa Allah ke cewa fala ismalai babu zunubi ga wanda ya yi wannan Allah ke cewa inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah zai yafe muku in kun aikata rahim mai tausayi sai Allah ce
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يقيمونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
الله سبحانه وتعالى كتير الذين آمنوا يا قوة عندكم إيماني كتب عليكم الصيام an farlanta muku azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kama yadda aka farlanta ma mutanen da suka yi rayuwa kafin ku la'allakum tattaqun ko da kun kasance masu cikin masu tsoron Allah wannan aya Allah ke kira ga mummunai gaba da yake cewa an farlanta mana azumi ita ce ayar da Allah ya saukar akan hukuncin farlanta azumi ga kowane mummuni kowane musulmi Allah ke cewa kutiba alaykum siyam an farlanta muku azumi kama kutiba alladhina min qablikum kama kamar yadda aka farlanta ma mutanen suka wuce nan wurin ku yi azumi kamar yadda mutanen da suka wuce suka yi azumi shin adadin azumin mu ɗaya ne koko mu yi azumi saboda an farlanta mu farlancin ne yake daidai irin nasu koko adadin kaga na mai tambaya zai iya tambaya farlancin azumin an farlanta mana azumi su ma an farlanta musu shin adadin kwanakan da suke yi shine muke yi koko ana nuna mana cewa wajibi ne gare ku kamar yadda zan to wajibi gare su wannan shine magana da ta biyu ita ce wajibi ne gare ku kamar yadda zan to wajibi ne gare su amma adadin fa ba mu san su adadin azumi nawa suka rika yi ba kuma babu aya da ta karantar da mu ga adadin azumin da al'ummar da ta wuce can baya ga adadin azumin da suke yi mu kuma Allah ya farlanta mana cewa azumin watan Ramadan mai azumi 30 mun fahimta to shi azumi lokacin da aka farlanta shi ba kai tsaye bane aka farlanta masa saboda azumi ba kamar sauran ibada bane ba kamar sallah bane ba a zauna da yin wacin da sai hammare ce farkon shiga musulunci a ce maka yau ka shiga musulunci a ce kaka ci abinci tun da sai hammari ce to kaga abu ne wanda yana bukatan to shin sa azumi ba a farlanta shi ba kai tsaye aka ce kowa ya kama azumi tun daga harkon wata har karshe da kadan kadan aka rika farlanta shi hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa farkon kamar yadda sallah farkon ta raka'a guda biyu ce to farkon azumi a da kafin a farlanta azumin watan Ramadan azumin Ashura ne kawai ake mun fahimta azumin Ashura shine wajibi shi kadai ne ake yi daga baya aka zo aka farlanta azumin watan Ramadan shine Allah ke cewa ayyamun ma'dudat kwana nawa kamar mai tambaya ya ce kwana nawa ne zami muna azumin sai aka ce ayyamun ma'dudat kwana kai ne yan kadan ba a ce kaza ba wasu suka ce kwana uku ne kawai farkon da aka fara farlan ta'azumi wasu suka ce kwana uku kamar yadda hadisin Mu'adh bin Jabal ya bayani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zaman da aka sai ya zo Madina yana azumin Ashura kadai sai kuma aka umarce shi ya rika azumin kwana uku kawai kowane wata ya azumin kwana uku kowane wata tun daga Muharram zuwa ina zuwa watan Ramadan duk kowane wata azumi uku kadai za a yi shikenan duk kowane wata azumi uku kadai za a yi mun fahimta shine ayyamu adzatin kwanakai yan kadan ba a ce maka kwana kaza ba kwanakai yan kadan ma abinda kana yi kilga su kwana biyu kwana uku kwana nawa kwanakai yan kadan hadisin Mu'adh ya nuna mana cewa kwana uku ne shine farkon da aka farlanta azumi farko azumi Ashura ne ake yi daga baya aka farlanta wannan da aya da ta sauka ya ayyul zina wa kutiba alaikum siyam sai aka ce ayyamu adurat kwanakai yan kadan za ku rika yi shine suka rika da suka zo Madina suka yi kwana uku ko na wata Allah ke cewa faman kana minkum maridan duk wanda ke cikin marar lafiya ke cikin ciwo cikin marar lafiya cikin mutanen da aka farlanta ma wani azumi au ala safarin ko kuma yana balaguro fa iddatu min ayyamin ukhra to ya cika kwanakan da ya sha ruwa lokacin da ke balagura mun fahimta ya cika kwanakan da ya sha ruwa lokacin da ke rashin lafiya kenan ya rama wanda ke balaguro da wanda ba ya lafiya suna da uzuri suna ake ce ma ashabul a'zar suna da uzuri su sha ruwa mai balaguro sha ruwa an yi dawo kilbi kwana nawa yayi sai ya biya wanda ke rashin lafiya ya kilbi kwana nawa sai ya biya wa alal ladzina yudiquna fidyatun ta miskin wa inda ko suna iya azumin suna iya azumin sai aka ce to in ka ji kawai yau baka yi niyyar yin azumi ba an maka sauki kaga farkon musulunci ba a matsawa an maka sauki yau ka tashi wata ramadan ne kowa na azumi kai suka ce yau kai baka azumi sai Allah ya ce to ka ciyar da miskini maimakon wannan rana da kai ba kaga farlantawa na farko kwana nawa kwana uku farlantawa na biyu sai aka ce zabi duk wanda ke iyawa yayi wanda ba iya tsaya huta amma yayi ne ya ciyar wa allazina yudiquna hufdi wa allazina yudiquna mutanen da suna iyawa amma ba su yi ba fidya su ba da ciyarwa ne za su ba da ta'am miskin wata ruwa ta'am masakin kenan miskinai da yawa za ka ciyarwa mun gane biran da baka yi ba wannan farkon musulunci ne mun gane sai Allah subhanahu wa ta'ala ce faman tadawwa khairan wanda wurin ciyarwan nan sai ya ciyar dan ce ka ce da miskinai sai ka kara to a wannan alkhairi ana son wannan khairan lahu ana son wannan wa anta sumu khairu lakum sai Allah yake ce amma ka rika yin azumin ka dage kai sai azumi yafi maka alkhairi wannan zaman ka rika cewa ba alkhairi bane gare ka ma'ana kamar a ce kai azumi ko ka huta amma kai azumi yafi maka mun fahimta to farkon da aka farlanta da azumi ba a matsa mu kowa aka ce dole sai kowa yayi ba sai aka ce wanda ke iya yi yayi kwana uku wanda ke balaguro ya bari in ya dawo ya biya abinda bai ba wanda ke rashin lafiya shi ma haka to wanda kuma yana iya yana zaune garan gasu kawai yau bai yi niyya ba ko kuma yau ya gaji to sai aka ce yayi hakuri ya zauna ya huta amma me sai ya ce da miskini amma Allah ke cewa amma ya rika yin azumi shine yafi mishi alkhairi Allah ke cewa in kuntum ta'lamun amma in kun san alkhairin da ke ciki in kuntum ta'lamun in kun san hu alkhairin da ke ciki to sai Allah ya ce
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
الله سبحانه وتعالى كتب شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وترى رمضان wanda Allah subhanahu wa ta'ala saukar da alqur'ani cikin shi hudan linnasi, wanda shari'a ce ga mutane, wa bayyinatin minal huda, kuma da bayyana da hukunce-hukuncen shari'ar, wal furqan, da kuma abin da ke bayyana da ke dalla-dalla, wanda ke bayyana gaskiya da ƙarya. Faman shahida minkum shahara, duk wanda yana da ran shi, yana da ingancin shi, yana gida zaune, ya ji an ga wata, fal yasumu, to ya azumci wannan watan gaba ɗayan shi. To kaga wannan shine farlancin azumi wata gaba ɗaya, can wata can farko Ashura da kwana uku, sai aka zo kuma aka farlanta wanda ke iyawa yayi, wanda ba iya ya bari. To sai na ƙarshe aka ce to ga wata Ramadan wanda Allah ya saukar da Alƙur'ani cikin shi, wanda ke da falala kaza, wanda ke falala kaza, dan aka ku azumce shi gaba ɗaya. Yanzu sai ya zanto ne wajibi ne a anzu a azumci wata gaba ɗaya, kuma babu bambanci, ba wanda ke iya da wanda ke wanda ba iya, kowa da kowa. Kenan wannan aya da ta sauka sai zanto wajibi ne ga kowa, ba a cewa wanda ke iyawa ya wanda ke iyawa yi, wanda ba iyawa ya shir'a. A yanzu azumi ya zanto kowa ya san wata guda za a yi, kuma kowa an ce wajibi ne sai ya yi. Shine Allah ke cewa shahar Ramadan allazi unzila fihi alquran, wata azumi wanda Allah ya saukar da alquran cikin shi. Kenan alqur'ani an saukar da shi cikin me? Cikin watan Ramadan. Cikin watan Ramadan din ma me? Cikin lailatul qadr. Kamar yadda Allah subhanahu wataala ke cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr, wata aya kuma Allah ke cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, Allah ke cewa mun saukar da alqur'ani cikin dare mai albarka, shi ne daren lailatul qadr, kuma cikin watan Ramadan. Kenan na an ce watan Ramadan, ta an ce lailatul qadr, ta an ce dare mai albarka, duka dai ana nufin cikin Ramadan, kuma saukar da shi a dunkule daga Lauhul Mahfuz zuwa ina? Baitul Izza. Da inda ka ga ai amfani da anzala cikin alqur'ani, to ana nufin alqur'ani an saukar da shi a dunkule gaba daya, sukutun tun daga Lauhul Mahfuz har zuwa ina? Baitul Izza, a dunkule gaba daya. Amma da inda ka ga ai amfani da nazzala da shadda akan zayin, to ana nufin cewa an saukar da shi mufarraqan munajjama ala hasab al muwaqi, ana an saukar da shi ayoyi sururi, kamar yadda Allah ke cewa tabarakal ladzi nazzala al furqana ala abdihi li yakuna lil alamin nazira. Kenan Allah shine ya saukar da alqur'ani daga baitul izza zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kadan kadan, aya aya, mun fahimta? Tsawon shekara 23 ana saukar mu annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani. To na wuri Allah ke cewa mun saukar da shi hudan linnas, alqur'ani an saukar da shi dan ya zanto shari'a ne ga mutane. Wannan bayani mun shi tun harkon sura cewa alqur'ani shari'a ne, kuma mun zano ayoyi wanda ke nuna cewa alqur'ani shari'a ne ga mutane. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, kuma alqur'ani mai bayani ne ga shari'a. Allah subhanahu wataala ya shiryar da mutane da alqur'ani. Alqur'ani shine fitila na rayuwa, shine za mu karantawa mu koyi kaza, mu koyi mu bar kaza. Sannan kuma wal furqan, da abin da zai bayyace mana idan abu ya rikice mana, da mun koma cikin alqur'ani sai ya gaware mana dalla dalla. Allah ke cewa faman shahida, kalmar shahida nan wurin ana nufin duk wanda aka ga wata yana raye, kuma yana cikin lafiyar shi. Mun gane, ba ana nufin ba wanda ya gani da kanshi ba. Mun gane, sau da yawa akwai masu kawo hujja da wannan, saboda idan aka ce shahida daga mushahada ne, mushahada ita kuma shine karɓa kallon abu, mushahada da larabci shine karɓa kallon abu. To sai mutane su kawo hujja da wannan su ce ai Allah ya ce faman shahida, duk wanda ya gani. Mun fahimta? To nan wurin malamai duk masu tafsiri sun ta cewa wanda kana lafiya kalau aka ga wata, kana gida aka ga wata, ba kana mai balaguro ba, ma kana mai rashin lafiya ko sauransu. Faman shahida minkum shahara falyasum, wanda ya ji an ga wata falyasumhu, to ya azumci wannan wata. Kaga nan an nuna cewa watan gaba ɗaya. Waman kana maridan aw ala safarin, duk wanda ke cikin rashin lafiya, cikin balaguro, ko kuma yana rashin lafiya ko yana balaguro, fa iddatun min ayyamin ukhra, kenan sai ya duba kwanakan da ya sha azumi sai ya biya. Duk wanda yana mai balaguro, rashin lafiya, nan duk mai rashin lafiya, wace irin rashin lafiya ce mutum za a yi aje azumi? Nan malamai sun yi bayani, saboda wasu sun ta cewa rashin lafiya mai sunan mara lahiya sunanta rashin lafiya ka ai aji azumi wasu ka ta cewa a rashin lafiya wanda idan nayi azumi za azumi jikina zai cutu ita ce zaka aji azumi akwai wanda idan yayi azumi to jikin shi zai cutu kamar yadda idan mara lafiya idan ya zuba mai jikin shi ruwa ko ya watsa mai ruwan jikin shi ruwa jikin zai zama zai jawo mai ciwo to wannan rashin lafiya kaga sai aka maka uzuri aka ce to kakka watsa ma kanka ruwa dan kakka halaka da kanka to shi ma wannan wanda ya san cewa in yayi azumi zai halaka ko zai sa ma kanshi ciwo ko ciwon zai karu to ya aji azumi sai ne bayan ya samu lafiya sai ya rama wannan shine game da mara lafiya mun fahimta sai mai balaguro annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah yake cewa da wanda ke bisa hanyar balaguro wani irin balaguro ne za a sharuwa ko a aji azumi wasu malaman sun ce balaguro wanda na da'a ne ko kuma mai ansa sunan da'a ga Allah subhanahu wataala na ziyara na wa'azi na jihadi duka wannan abin da ya zanto abu ne ba na sabo ba wasu suka ce in dai tahiya ta sabo ce haramun ne ka aji azumi mun fahimta kenan tahiya ta da'a ga Allah subhanahu wataala to mai balaguro da ya aji azumi da ya azumin shi in yana balaguron shi wani he mai sauki wani he mai lada wani he ya fi falala nan malamai sun yi maganganu guda uku wasu suka ce ya aji azumin shi ya fi wasu suka ce a'a ya yi azumi in za ya tahiya in ya je yana iyawa wasu suka ce a'a ya duba halin da yake ciki idan halin da yake ciki akwai matsala in ya tsaya da azumi to ya aji azumi shi ne ya fi mishi daidai shi ya fi lada idan kuma ya ga cewa ya iya tsaya da azumin shi babu komi balaguron ba wanda za ya wahala ba ne ba babu matsala yana yin azumin shi kowane yin da dalilin shi mun gane kenan wanda ya ce a yi azumin a sha ruwa ya fi sun kawo hujja da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya balaguro tare da sahabbai cikin tsananin zafi sai wasu suka aji azumi wasu kuma suka ci suka yi balaguransu da azuminsu sai annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ba Allah saboda tsananin zafi ana ji kaitsun ma ana aza ga jikinsu saboda su dan ji sanyi wani hannun shi yake aza ga kanshi dan ya kare rana saboda tsananin zafin da ake sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni aje a ebo ruwa dan a rika zuwa ana ji kaiki waɗanda ba su yi azumi ba su kunke da ƙarfin su ji su ebo ruwa su kawo wanda ke da azumi ya galabaita wanda yake roƙon mu a ji kamin jikin shi ina shi ina zuwa ebo ruwa su wa'ancan suke kokari su je su ebo ruwa su kawo su ebo ruwa su kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ce zahabal muftiruna bil ajr yace yau wanda su basu yi azumi sun kwashe lada sun kyale mu to kaga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe su da basu yi azumi ba yace kun kwashe lada mun fahimta to kaga wannan ya nuna cewa aishi wai shine yafi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe wannan bawan Allah wanda suka tai kuma cewa yayi azumin in ya ji yana iyawa asalin abun farlantawa azumi shi wannan balaguro ajewa uzuri ne ke shigowa idan ka ji kana iya ke na uzuri ya kauce mun fahimta sai wanda suka ta cewa tafsili idan ka ji kana iyawa kai azumin ka in baka iyawa ka aji shine yafi daidai kuma shine malaman suka rijaya sun kawo hujja da annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisin Jabir wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam sai in balaguro sai ga wani bawan Allah tsananin zafi ya fadi ya some ana yi ya fa mai ruwa annabi ya ga an zagaye shi sai annabi zo duba ya ce menene wannan sai aka ce azumi ne yake sai annabi yake cewa laysa min albirra asawma fi safar yace ba wata biyayya ba tsoron Allah bane ba ka sa kanka cikin wahala kai azumi kowa na shan ruwa kai kai azumi ba kana somewa mun fahimta kaga wannan inda ya mutu shi halaka da kanshi annabi yake cewa ba tsoron Allah bane ba wata biyayya bace ba ta kawa bace ba kai balaguro kowa ya sha ruwa kuma ka taicen kana wahala mun fahimta haka kai kana somewa saboda tsananin zafi mun gane kenan mai balaguro in ya shi babu matsalar da ke akwai ya iya zuwa ya balaguron shi ya dawo a cikin kwanciyar hankali ya azumin shi ba matsala bane ba mun gane idan kuma ya ga aiki ne za a yi mai wahala wanda yana iya haduwa ko kuma wani abu yana iya samun shi to ya aje azumin ya dawo tunda an mai sauki. Aisha take cewa matar manzon Allah babu abin da aka ba Annabi sallallahu alaihi wasallam zabi tsakanin sauki da rukusa da tsanani ba ce sai ya zaba abin da ke da sauki kaga zaban saukin yake yi mun fahimta wannan yana nuna cewa kai ka aje azumin in kaji akwai matsala shine yafi sauki wannan sune ashabul a'zar wanda ke uzurka wanda an ce musu su yi sauki sai sharuwa sannan baya sarama to akwai wa'anda kuma Abdullahi ibn Umar ya kara cewa su kuma abinda ke halin kansu Abdullahi ibn Umar yake cewa wasu bayan Allah ne wanda an musu sauki su sha azumi amma bayan sun sha azumin sai su rika ciyar da miskini daya mun gane tsoho da tije wanda shekarun shi sun kai wanda ba iya rike azumi mun fahimta wanda hankalin shi ya fara gushewa har yanzu alƙalami na ba sa kan shi mun fahimta to ya za ya da azumi to nan sai aka ce ya dini guda ya ciyar sai ci gaba da cin abincin shi saboda ba iya azumin mutum na biyu sai wanda ke rashin lafiya wanda rashin lafiyar nan ba a tunanin warkewarta mun fahimta wanda rashin lafiyar nan galibi an san dai wannan kawai sai a hankali ana jiran lokaci babu lokacin da za a ce ya warke har ya rama wani azumi to shi ma sai ya ciyar ya sha ruwa sai kuma mai juna biyu wadda tana kai azumin da kyar ko kuma wadda ke sharuwa wadda tana kai azumin da kyar su ma wannan sai aka ciyar aka ce su ciyar wanda suka tai kan wannan suka kaho sha da wannan aya Allah subhanahu wataala ke cewa wallazina ay Allah ke cewa wa alallazina yuqunahu akwai ruwa da ta tabbata wa alallazina yuqunahu wa inda ki azumin ki ba su wahala a wahalce wata ruwa kuma wa alallazina la yuqunahu wa inda ba su iyawa to wannan da an musu sauki su sha kawai mai juna biyu wanda da kir azumin ake kai shi kuma har ta wata guda haka to an mata sauki ta sharuwa sai ta ce da miskini Allah ke cewa man kana maridan aw ala safarin faddatu min ayyamin ukhra yuridu Allah bikum al-yusra Allah yana son ku da sauki ne wala yuridu bikum al-usr ba ya son ku da tsanantawa Allah ba yana tsananta mana bane ba addini mai sauki ne ba na tsanantawa bane ba mun fahimta walitukum al-idda in kuka cika kwanakan da kuka sharuwa can to ku cika kwanakan walitukum al-idda dan ku cika kwanakai ne aka ce kurama wanda aka ce yayi azumi 19 yayi sa azumi 29 ko 30 to sai ya sha guda uku ga dan uwan shi can yayi 29 ko 30 wayi wani adadi wanda ya cika kwanakai shine yayi adadi kai kuma da ake bin ka baka cika ba kenan Allah ke cewa karama dan ka samu ladan wannan guda da kowa ke samu mun fahimta idan ba karama ba ka samu na kasu cikin lada ta yadda wancan in lada da azumi daya ana bashi lada 10 to sai azumi 30 lada nawa za a bashi to haka kai sai kai kwana 25 baka cika 5 ba to kaga wannan adadin kai baka same shi ba to ka cika 5 din shine Allah yake cewa walitukum ilida dan ku cika ku ida kammal adadin walitukabbirullaha ala ma hadakum sannan kuma ku rika yin kabbarori kamar yadda Allah ya shiryar da ku ku rika yin kabbarori na ranar Eid bayan kun gama watan azumi cike kwana 30 ko kwana 29 ko yin wata guda da ake so to sai ku rika kabbarori da an ga watan Shawwal to sai ku fara kabbara tun daga gida in za ku ta masallaci ku rika Allahu akbar Allahu akbar wa la'allakum tashkurun ku yi hakan ko da kun gode ma Allah subhanahu wataala na zabi tsaya insha Allah idan akwai tambaya sai a tambaya in babu tambaya sai mu rage da addu'a alaikum assalam na'am 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 sai aji sai aji karewa ce ma to tun harko ka san cewa kai mai balaguro ne an maka sauki to kai aji azuminka amma inda tun daga gida ne ka tafi da shi sai kai shi wahala to da amma dama an maka sauki sai ka aji mun fahimta an muka sauki amma ina can cikin balaguran dama an mana rukusa an mana sauki tun daga nan na ta ina cikin sauki kawai wata rana cikin balaguran kuma sai dauka na san ba za akwai matsala to kaga wannan da gangane ai mun fahimta amma dama da za na tsaya ina tunanin cewa balaguro nan zan je in dawo babu wata matsala to sai abun ya ja tunda al'amarin ba gare ni yake ba to sai na fada cikin wannan hali ina iya shan ruwa mun fahimta na'am 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 malana tambaya mai darasin da muka wuce mun sufanta ce Allah yana da hannu Allah na magana Allah ka yi tunani ka ce hannun Allah ya yake wannan ba a tambaya mun gane wajibi ga dan adam ya yarda dole ne ka yarda cewa Allah na da kafa to sai ka tambaya wace irin kafa ya kafa take ta kai kamar yaya wannan ba a tambaya shine an tambaya Imam Malik yake cewa istiwa'i mutun ya yarda dole ne ka yarda cewa Allah ya daddaita bisa al'arshi amma ka tambaya yaya ne wannan bid'a ne mun gane dole ka yarda amma ka tambaya yaya abun yake wannan Allah bai sanar da mu ba ba wanda ya sani kuma mun gane kuma Allah bai matsa mana sai mun sani ba mun gane abin da ake so dole ka yarda dai duk wata siffa ta kamala da ka sani to ka siffanta Allah da ita duk wani abin da na kasu ne ga Allah to ka kore mu Allah shi bai halitta ka siffanta Allah da wani abin da ka san na kasu ne ga Allah ba in ka ce Allah bai da hannu Allah bai da magana kaga ka siffanta Allah da na kasu saboda Allah siffar magana siffar kamala ta kaga hannuwa da kwahuwa da komi da komi to dole ka siffanta Allah da wannan kamar yadda Allah ya siffanta kanshi da shi mun fahimta in Allah ya ce shi bai kaza kamar Allah bai kwana wasai a kursu ya Allah subhanahu wa ta'ala ke la ta'khudhu sinatun wala nawm kaga kai gare ka in aka ce baka kwana na kasu ne gare ka mun fahimta to Allah ka siffanta shi da kwana shi kuma menene na kasu ne ga Allah amma kai a ce baka kwana matsala ne kamalaka shine a ganka kana kwana mun fahimta to Allah shi ya san cikin sufofin shi baya kwana to dole ka yarda cewa Allah baya kwana akwai sufofin da Allah ke siffanta kanshi da su kamala ce gare shi akwai kuma wanda Allah ke siffanta mu da su kamala ce ta mu ɗan adam in ka siffanta Allah kuma shi na kasu ne gare shi mun fahimta akwai abin da kuma shi Allah ya siffanta kanshi da shi mu in ka siffanta mu da wannan ka rage mu kamar aihuwa Allah ba aihuwa la mi yalidu wa lam yulad haka Allah ya faɗa to dole mu yarda cewa Allah ba aihuwa kuma ba aiho shi akai ba to kai kuma yanzu aka ce maka ba ka aihuwa fa a kai na kasu ne mun fahimta to kaga akwai sufofi wanda kai bakin wajibin ka ka yarda haka ake so kawai ka yarda sufofin Allah da sunayen shi ka yarda duk abin da kai inkari kace baka yarda ba aya ta faɗa to kuma nan ka shiga wata hanya mun fahimta na'am
assalamu alaikum
Allah ke tambaya azumin Ashura da tasu'a mutum yayi na tara bai samu yayi na goma ba zai iya na sha ɗaya marhalolin yin azumin marhaloli guda uku ne wasu sun kai su guda hudu marhala ta farko Ashura ita ce mun gane marhalolin marhala ta biyu tasu'a da ashura tunda ashura ita ce annabi ya fara yi bai tasu'a ba kenan abin da ke biyowa baya kai tasu'a kai ashura kenan ashura aka so kai saboda ita annabi yayi mun fahimta to sai kai ba ni da halin ko kuma akwai wani uzurin nake ganin zai gitsa mana wanda ba za na iya yin ashura ba tasu'a kadai nayi mun fahimta shi ma ka samu ladan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni yace in shekara mai zuwa Allah ya raya ni na yi tasu'a in yi ashura da in saba ma yahudawa to su yahudawa ashura kadai suke yi sai a musu sai sha tara da goma dan a saba musu sai kai tare da kabarin gaba ɗaya gara kai tare shi kadai mun fahimta amma na kamala a kammale shine kai tasu'an da ashura Na'am.
Assalamu alaikum.
Alaikum salam.
A cikin tahiyyata farko.
Na'am.
Ana ayi salat da Annabi ko ayi addu'a a cikin tahiyyata farko?
Ana yi. A cikin tahiyyata farko da ta biyu, abinda ya tabbata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin tahiyya, yana salat Annabi a tahiyyata biyu. Mun fa ba ta farko ba. Mun gane. To idan mutun yayi cikin ta farko ya halitta, idan yayi ne babu matsala. Mun fahimta. Na'am. Abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu darishi. Abinda muka faɗa da kuskure Allah ka yafe mana, Allah ka nuna mana kuskure ka ba mu ikon gyarawa. Allah ka mu ikon akan komai. Allahumma ghafir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma innaka 'ala kulli shay'in qadir. Ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.